Sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa dake akan mita 102.5. Sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niyya murya arewa. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin mun duba wasu nasarori da mukaddashin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya samu a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya tafi Ingila domin yin jinya. Gwamnatin jihar Taraba ta tanadi kayan masarufi domin rage wa talakawan jihar raɗaɗin tsadar farashin kayan abinci cikin wannan watan Ramadana. Haka kuma za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna wanda Maryam Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Nazir Hausawa yana tafi da sharhin jaridun Amurka na wannan makon, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro kuke bayyanawa. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta janye daga yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris da ta shafi canjin yanayi, amma za ta fara tattaunawa domin ko dai ta sake shiga yarjejeniyar ko kuma wata sabuwar yarjejeniya baki daya bisa sharuɗin da suka dace da Amurka da al'ummarta da kuma masu biyan harajinta. A jawabin da ya yi a fitacciyar harabar bangaren fadar White House da ake kira Rose Garden, Trump ya ce yarjejeniyar ba ta da wani tasiri kan yanayi, banda haka kuma tana gallazawa Amurka ne da ta wajen gindaya mata sharuɗa masu tsauri fiye da ƙasashen da suka fi gurɓata muhalli. Ya ce Amurka za ta janye daga yarjejeniyar yanayi ta birnin Paris, amma za ta fara tattaunawa domin ta sake shiga ko dai yarjejeniyar ta Paris ko kuma wata sabuwar yarjejeniya da ta kuntatawa Amurkawa da cibiyoyin kasuwancinta da ma'aikatanta da al'ummarta da kuma Amurkawa masu biyan haraji. Shugaba Trump ya bayyana haka ne duk da rashin amincewa da shugabannin kasashen duniya da kuma na kamfanoni suka nuna, waɗanda da dama daga cikinsu suka roƙi shugaba Trump ɗin baki da baki kada ya janye daga wannan yarjejeniya. Jami'an rundunar sojan Amurka sun ce dakarun demokuraɗiyyar Siriya da Amurka ke marawa baya sun isa kimanin tazarar kilomita 3 da inda kungiyar IS ta fara ta mayar shelkwatarta a Siriya, kuma mai yiwuwa ne a cikin 'yan kwanaki a fara fafatawa a yunkurin kwace ikon raka daga mayakan IS. Da yake magana da manema labarai a Bagadaza, kakakin dakarun haɗin gwiwa a yaƙi da IS da Amurka ke jagoranta, Kanarian Dillon, ya ce dakarun SDF sun ja daga a kewayen raka bayan kwace kimanin kilomita 350 daga kungiyar IS a Siriya makon da ya shige. Wani jami'in rundunar sojan Amurka da ya nemi a saya sunansa ya shaida wa muryar Amurka cewa za a fara yaƙi da nufin kwace birnin a cikin kwanaki masu zuwa. Rundunar sojan Amurka ta tabbatar farkon makon nan cewa ta fara rarraba makamai da ababen hawa ga mayakan kurdawan ƙasar Siriya a shirin yaƙi da kwace raka. Wannan ya haifar da sabani tsakanin Amurka da Turkiya, abokiyar kawancen NATO, wadda take daukar dakarun SDF na Siriya a matsayin kungiyar ta'addanci da take alakantawa da haramtacciyar jam'iyyar Workers PKK, kungiyar ta'addancin da ta shafe shekaru tana yaki da kasar Turkiya. Jiya Alhamis, Amurka ta kakkabawa waɗansu kamfanoni 9 da kuma mutane 3 takunkumi waɗanda ake hakikanta suna da alaka da ayyukan makamai masu linzami na Koriya ta Arewa, bisa ga cewa ma'aikatar kudin Amurka. Matakin da aka ɗauka jiya Alhamis zai haramtawa ɗaiɗaikun jama'a da kamfanoni da suka haɗa da kamfanonin ƙasar Rasha yin wata hulɗar kasuwanci da Amurkawan, ya kuma hana su amfani da kaddarori da suke da su a nan Amurka. An ɗauki wannan matakin ne yayin da Amurka take ƙoƙarin daƙile ayyukan na nukiliyan Koriya ta Arewa, kuma bayan gwajin makami mai linzami 2 da ƙasar ta gudanar makon da ya gabata. Waɗanda aka kakkabawa takunkumin jiya Alhamis sun haɗa da kamfanonin Rasha 2, Addis Bearings LLC da Independent Petroleum Company. waɗanda aka kafa wa takunkumin sabili da samarwa Koriya ta Arewa mai da kuma kayayyakin harhaɗa makamai masu linzami. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke zaman jinya a Ingila, kowane irin nasarori muƙaddashin shugaban ya samu? Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya ya bincika mana.
An samu ragowar masu cewa muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya kawo sauyi a rikon da yake yi fiye da ayyukan shugaba Buhari. To lokacin da Osinbajo ya ce shugaba Buhari yana ɗaukar sa tamkar ɗa bisa ma'anar ɗora shi kan turbar aikin gwamnatin APC mai rajin canji. Duk da janyeran taɓa hannu da muƙaddashin shugaban ya yi kan kasafin kuɗi, a gefe guda ya ɗauma matakai da dama da suka haɗa da sanya hannu kan ƙudurin dokar sauƙaƙa hanyar samun rance da amfani da misalin kadarar mota a matsayin jinginar lamuni maimakon fili ko gida. Hakan ya amince gwamnatin jihar Lagos ta gyara hanyar titin tafiya filin saukar jirage sama na Murtala Muhammad daga gefen Oshodi, inda gwamna Ambode ya ce za su shimfiɗa layin titi 10. Kazalika Osinbajo ya nada majalisar bada shawari kan bunƙasa harkar masana'antu. Kwamitin aiwatar da aikin na da mutum 7, Dr. Yemi Difelu, Ambassador Chidi Osake, Mr. Wahid Olagunju, Olusegun Awolowo, Yawande Sidiku, Dr. Yemi Kale da Ayo Teriba. Na ga wasu a yanar gizo masu da'awar kare Arewa na cewa ba su ga sunan 'yan Arewa ba. Lokacin da shugaba Buhari ya dawo daga waccan tafiyar, Osinbajo ya masa lalimar haben, inda ya ce ya rike amana da kuma sauke nauyi. Wannan karan tafiyar ta zo daidai lokacin da majalisa ta tantance waɗanda shugaba Buhari ya tura don naɗawa minista a guraben Gombe da Kogi. Haka nan da fitar da sakamakon rahoton binciken sakataren gwamnatin Najeriya kan kwangilolin Arewa maso gabas da kuma na shugaban hukumar tara bayanan sirri IOK. Mai taimakawa shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ba da amsa ga batu na biyu da Osinbajo bai taɓo ba zuwa yanzu.
Ai, ofishin mataimakin shugaban ƙasa wanda ke riƙon shugabanci na Najeriya yanzu ya yi bayani inda aka ce su dai waɗannan da aka tagadar su daga aikin nan suna nan a dakace, ba a ce su koma gurin aiki ba. Sannan rahoton bincike kuma gwamnati tana nan tana aiki, za ta fito da sakamako. Maganin yaƙi da rashawa da cin hancin nan, ai an ga yadda yake yau, babu babba ba yaro, babu wanda za a ce yau ya fi ƙarfin a tambaye shi don ya ɗabi dukiyar jama'a ya zuba aljihunsa.
Kuma dai me za a ce, jigajigin APC mai mulki na cewa su suka zaɓi shugaba Buhari da mataimakinsa Osinbajo, don haka komai muƙaddashin shugaban ya cimma tamkar da kai da kaya don mallakar wuya ne. Jigon APC Mahmudu Inuwa Yahaya ya caccaki masu kawo gazawar shugaban.
Ayyukan da jam'iyyar APC ta tsara shugaban ƙasa yake yi, shi wannan mataimakin shugaban ƙasa ko kuma in ce muƙaddashin shugaban ƙasa yake gudanarwa, abinda da waɗansu ba su tsammanta ba. Kuma duk wanda yake wani shure-shure, dama mutane ne 'yan adawa, waɗanda buƙatar su shine a gaza a kasa. Kuma Allah bai sa ka ba, saboda ka da su ji kunya. In Allah yadda, shugaba zai dawo, zai ci gaba da mulkinsa, kuma za mu ci gaba da yin abin da ya kamata domin talakawan Najeriya su ci gaba da samun alkhairai da suke tattare da wannan shugaba, bawan Allah kuma Ha'ilawu da kuma jam'iyyarmu wadda take talakawa ce, jam'iyya ce da take kwatanta gaskiya fiye da wanda suke azzalumai wadda suka cuci jama'ar Najeriya a shekaru da suka wuce.
A jawabinsa na ranar demokuraɗiyya, Yemi Osinbajo, da ya samu dafa bayan wani babban hoton shugaba Buhari, ya buƙaci 'yan Najeriya su ci gaba da yi wa shugaban addu'ar wartsakewa don dawowa bakin aiki.
I bring you good wishes from President Muhammadu Buhari.
Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru, kafin mu je ga shirinmu na gaba, sai a shakata da wannan waƙar.
Na tsaya ga Annabi Muhammadu, na tsaya ga Annabi Muhammadu, na tsaya ga Annabi Muhammadu, na tsaya ga Annabi Muhammadu. Lafira Muhammad a duniya, man tsaya ga Annabi Muhammadu, na tsaya ga Annabi Muhammadu. Roƙon da nake a wurin Allah nan a duniya, faccan lahira ana samu ga Annabi Muhammadu, na tsaya ga Annabi Muhammadu. Kowa tsaya ga Annabi Muhammadu, bai taɓewa nan a duniya, bai taɓewa ko a lahira, mu dai tsaya ga Annabi Muhammadu, na tsaya ga Annabi Muhammadu. Mu mun tsaya ga Annabi Muhammadu, na tsaya ga Annabi Muhammadu. Kowa Allah ya yi wa dukiya, ga makaje ya gano mando, ga maje da nan bene mando, mu dai tsaya ga Annabi Muhammadu, na tsaya ga Annabi Muhammadu. Kowa ya tsaya zuciya guda a wuri nasa, Annabi Muhammadu baya taɓewa a duniya, baya taɓewa a lahira, mu dai tsaya ga Annabi Muhammadu, na tsaya ga Annabi Muhammadu. Muhammadu lokan da nake a wurin Allah lokan da muke a wurin Allah Allah sabu ga annabi Muhammadu la daya ga annabi Muhammadu san rahama kan sa annabi Muhammadu la daya ga annabi Muhammadu san rahama kan sa annabi Muhammadu la daya ga annabi Muhammadu daga can dare nan kafin nan de na zo da zo na huta na sai kaduna shata ya sauka kwanta bula nan ma na sauka kwanta bula nan ma na sauka sai ilure shata ya sauka shaga mu mamma ya sauka kajin mu son benen balu mun zo ki kwan huta mun kwan mun je ajeje mun huta mun kwan mun koma mi taya ban mun zo mun koma mi taya ban mun zo ada samga annabi muhammadu la taya ga annabi muhammadu ya la samga annabi muhammadu la taya ga annabi muhammadu ko wa taya ga annabi muhammadu ya dau babban bango mamma ka taya ga annabi muhammadu la taya ga annabi muhammadu ya rasulallah ya allah ni ada taimake kowa a duniya amma fa in a zuciya kai jawo ada samu ga annabi muhammadu la taya ga annabi muhammadu kalma harshe na san wannan a zuci ake kaunar manzo daga zuci ake kaunar allah ana samu ga annabi muhammadu la taya ga annabi muhammadu ya da ku sai ma ka ku man ka kidan na ya bi annabi muhammadu la taya
Allah ya jikan shata. Gwamnatin jihar Taraba ta dauki matakin rage wa talakawar din tsadar kayayyaki a jihar. Sunusu Adamu na da ƙarin bayani.
Matakin da gwamnatin jihar Taraba ta dauka domin rage wa talakawa radadin hauhawar farashin kayayyakin abinci da na masarufi albarkacin watan azumi shine na tanadin kayayyakin goda baki na buhunan gero, basara da kuma shinkafa buhuna 9,000 da kuma buhunan shuga guda 3,000 don rabawa ga talakawa a yankunan zabe dake karanan hukumomi 16 dake jiha. Mataimakin gwamnan jihar Taraba Injiniya Haruna Manu wanda ya wakilci gwamnan jiha lokacin da yake miƙa tallafin ga kungiyar shugabannin karanan hukumomi mi algon ta jiha ya ce ko da yake zai wuya kowa ya amfana da tallafin akwai buƙatar su nuna adalci wajen rabon sa.
Abin nan ke fadawa chairman local government shine su tabbatar cewa su ne idan gwamna a kowane local government ya kamata su dauka su kai shi su tabbatar cewa waɗanda ake so wayannan abubuwan din ya samu ya same su. Ƙarin bayani a wannan shine ba wai kawai za a je a dauki wannan abun ba a je a je shi a cikin local government headquarters ba, a'a babu ba haka bane, dole ne za a dauke shi a kai shi ƙauyuka gaba daya na cikin local government so da araba talakawa. Babbabin da gwamnati yake so ya gani shine mutane dai komin gangantar sa talakawa sun samu wannan abun din. Wannan abun dama an yi ne don a kawo talakawa saboda azumi wanda suka kama azumi.
To yayin da shugabannin al'umma da kuma masu hannu da shuni ke taimakawa marasa galihu a wannan wata mai alfarma na Ramadan, su talakawa da basu da abin da zasu bayar a ɗaya bangaren, me ake bukata gare su da kuma ƴan kasuwa a wannan wata mai alfarma? Tambayar kenan da nayi wa Dr. Bashir Liman, malami a sashin koyar da addinin musulunci na kolejin da malamai na tarayya da ke Yola.
In mutum ba shi da hali baya bukatan kudi, ka zama mai kautata wa mutum, kai wa mutum murmushi, kai wa wani ziyara, wannan baya bukatan wani sai kana da koyi. Ani haka nan ƴan kasuwa su ma dama ce ka so mai niku santan ubangiji ta hanyar kasuwanci da suke yi. Wannan dukiya da Allah ya sanya a hannun su ya sanya shi ne don ya jarraba su ya sauƙaƙa wa mutane. Idan ya samu amfa alheri kar ya ce sai ya tsawwala, don ko ba komai ya samu rahmar ubangiji kuma ya samu addu'o'in musulmi kuma ya samu kasuwanci. Idan an san cewa kayan sa yana da sauki mutane za su rika zuwa wurinka, kaga kenan ya ci riba duniya ya ci riba lahira.
Shugaban kungiyar shugabannin karanan hukumomi algon na jihar Taraba Honorable Stephen Ibrahim Agiya ya yi alkawarin kungiyar ba za ta karkata koda kwayar hatsi wajen rabon tallafin ga talakawa da aka yi domin su ba.
Godiya muke ga wannan gwamnati domin wannan taimako da ta kawo ma talakawa, mu kuma na mu ci mu za mu tabbata cewa mun kai wannan kayayyakin gaba kidiya ma talakawa, ba za mu yadda mu yi abin da ba daidai ba. Wannan kayan za su isa har grassroots Allah ya yarda.
Baya ga tallafi na kayan abinci, gwamnatin jihar Taraban ta yi tanadi na dakon su zuwa sako-sako na jiha ba tare da ta dora wa kananan hukumomin wannan dawainiyar ba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Nigeria.
Har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata, babban bakuwar mu Amina Mimi Suleiman ta ba mata shawarwarin irin kayan kwalliya da za su saya da kuma yadda za su yi amfani da su. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Da farko ga tambayar da na yi mata. To malama Amina, wasu na ganin kulliyan nan kamar rashin yarda da kai ne, wato kamar mace bata yarda da kanta ba, tana gani kamar bata isa ba, shi yasa take yin wannan kulliyar. Me zaki ce game da wannan?
Gaskiya ni kwata-kwata ban yarda cewa mutum ne son makeup ko mai yawan yin makeup ya zama shi mummuna bane ko ko bashi da self confidence ne. Ba haka bane, saboda ni kam gaskiya tunda nake ban taba irin jin irin wannan abin da zan ji kamar ni ban kai ba ko a mata ban isa ba, duk inda wacce ta kai ni ma ina jin kaina ni ma na kai. Diyan da ya kamata in dauki kaina a matsayina na mace ni ma ina daukan kaina, amma duk da haka ina son yin makeup din nan. Bai kuma zama cewa ban ni da kyau bane in na san ban yi ba. Na san ina da kyau ko ban saka ba, amma na san na fi kyau wani lokacin idan na saka.
To wai ita kulliyan nan maza ne ke sa mata na yin ta ko ko dai wani yayi ne kawai?
Maza ne wani lokaci sai ki gani wasu matan suna cewa kai an sun lura ko a gidan biki haka mazan sun fi kallon waɗanda suka yi kulliyan an fi hango su. Ke sai ki ga kin je biki ɗaya, biyu, uku, huɗu, har biyar ba wanda ya ce miki ko sannu bare salamu alaikum. Amma sai ki ga wasu irin an fito minti ɗaya ta zo, wannan yana sallama nake, wannan yana malama dan jiyo minti ɗaya, kana a ba ni a na yi latti a kaza. Sai ki rasa me ya faru. Wasu za ki ga shi yasa su suke zuwa kafin su tafi su ma su zo su yi kwalliyan nan, saboda suna so in suka je ko za a samu a dace a gidan bikin. Wasu kuma gaskiya ba lalle hakan bane, like I said azu, wasu kawai zaki ga kawai suna son yi kamar ni kenan. Ni gaskiya inda na fada kenan, ina da aure na, ina da mijina, ba su gane mu wani batun da ina da a gida ko ba zai je bikin ba. Zaki ga wani lokaci kai kanshi in nazo fita ban yi kwalliya ba, zai ce ma me ya faru bikin ku zaki tafi? Ya fi so ya ga matar shi ta fito fes fes. Shi ma makeup gaskiya yanzu kwalliya ita ma shi tana, saboda sai ka kai kowa yana sai ya san yanda take da tsada, sai ka kai kai ma kafin ka aga ka shafa yana sa ka dada kamar yaro, ka dada dan fitowa kai tsabtsab kamar dai irin matan da ake yayi haka.
So a tana bai hana ba marasa kwalliya ba a yayin da take nan yanzu.
Gaskiya ana da ita sai kwalliya, amma dai gaskiya yanzu zaka rufe biki an fi so a kinsa. Ni ko da mai gida na zamu fita nan da nan, na fi so in zauna in sha kwalliya kafin mu fita da shi, saboda ne in muka fita in ya kalli wasu matan ya kalle ni a gefen sai ya san gaskiya wannan ya aura da kyau. Kuma wasu sai ki gani da suna yi sun yi auren sai duk a kwaɗa ce kashi yanzu gaskiya ai ni ba yarinya ba ce an bar ma yara. Ya san da duk waɗannan abubuwan, ya fi so shi ma ya ci gaba da gani ƙila yana cikin abubuwan da za ki ke yi kike birge sa har aka kai ga maganar aure. In kike aure kika daina kuma ai kin ga magana ya ɓaci. Kin zama hajiya sai ki sai saki nan da nan ana a ya kamata a kishiya. Ke kuma rai yayi ta ɓaci. Gyara kawai bai zama a'a a gyara gida bane, a komai ya zama da tsafta. Shi ma gyaran fuska ai bi cikin gyara ne. A gyara fuska, a saka kaya mai kyau, a sha ƙanshi shine mace. Ai girki mai daɗi.
To a yanzu malama Amina, wani mataki wannan sana'ar take ta kai? A gida kike yi ko kina da wani ofishi ne ko kuma dai ana kiran ki ne kina zazzagayawa?
To kin ga dai gaskiya kafin na yi aure ba ni da studio lokacin, so ban da shagon da nake yin kwalliya lokacin ina gidanmu. Daga gida nake yi, za ki ga in akwai biki amarya haka zan je in je mata kwalliya in dawo gida. Haka wani lokaci kuma su suke zuwa su zo su same ni in mata kwalliya su tafi. Haka haka wasu kuma in ma koyar musu za a yi su zo har gida su same ni in koyar musu su ma su kama hanyarsu. Amma da na zo ne aure wani lokaci kin ga in kina business in dai har Allah ya hore aka sa ya sa business din albarka zaki gani kamar ni lokacin da nake zama a Abuja kin gani ina Abuja zaki ga wasu sun kira ni daga Lagos wasu sun kira ni daga Kano wasu daga Ghana baba na dai lokacin sai ya ce mun to shikenan inda zaki je guri kaza kwana nawa zaki duk waɗannan abubuwa ana bari na sai in je in yi tafiya in yi aiki na in dawo amma da nazo na yi aure mijina yace mun shi gaskiya shi ya fi so in zan yi irin wannan tafiyar shi fa bai hana ba amma in tabbata cewa da muharrami na zan rinka tafiya duk lokacin da zan yi tafiya so duk da nazo na ga irin wannan wani lokaci kuma an ka ce zaka yi tafiyar nan tafiyar jirgi so mutum ya biya maka kai ticket ya zo ya biya ma wanda za ku yi tafiya da ticket ya biya kuɗin ɗaki sai kiga wasu duk kuɗin ya musu yawa sai su ce kai a bari kawai da haka kawai sai na buɗe shago yanzu ina da shago na Abuja so duk wanda yake son makeup zai zo ya zo har nan in zo in mishi in kuma mai hali ne yana so in zo wani gari sai ya biya kuɗin ticket ina in na jirgi ne kenan in kuma by road ne shikenan mu kama hanya mu tafi mu je a je a yi makeup din a dawo.
Masu sauraro a nan za mu da sa'aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin bakuwar ta mu Amina Mimi Suleiman da Ms Jule Gresham da ta hada shirin da bada umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam yanzu kuma ga nazar Hausawa da sharhin jaridun Amurka.
Jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken mutumin nan dan jihar Oregon da ake tuhuma da kai mummunan harin kiyayya ga musulmai yayi ta ihu a kotu. Mutumin da ake tuhuma da laifin kisan wasu mutane guda biyu dan jihar Oregon waɗanda suka yi kokarin shiga tsakani yayin da yake maganganun batanci ga musulmai ya ci gaba da ihu. Yayin da aka gabatar da shi a kotu a ranar Talata inda yake cewa mutuwa ga bakiyan Amurka yayin da yake kara aika-aikar da yayi da sunan kishin kasa mutumin mai suna Jeremy Joseph Christian dan shekaru 35 wanda yake daga arewacin Portland dake jihar Oregon ana tuhumar sa ne da laifin dabawa mutane biyu kada jiwa na ukun rauni a yammacin Juma'a da ta gabata yayin da yake a cikin jirgin kasa mara nauyi a Portland. A ranar Talata aka gabatar da Mr Christian a kotun dake yankin Multnomah inda ake tuhumarsa da laifuka tara ciki har da kisan gilla ga mutane guda biyu. Ana shigar da shi ɗakin shari'a ya fara maganganu da ƙarfi inda yake cewa ƴancin magana ko mutuwa sannan ya faɗa da ƙarfi ba ku da wajen ɓuya Amerika ce nan ku fita idan ba ku san ƴancin magana. Sai kuma malaika jaridar USA Today jaridar ta rawaito labari mai taken Hillary Clinton ta ce fasaha ce za ta iya magance labaran ƙarya. Hillary Clinton ta ƙara zafafa zargin kafafen yaɗa zumunta da faɗuwar bazata ta zaben shugabancin ƙasar da Donald Trump ya nasara a wani taron masu ƙirƙirar manhaja da aka yi. Clinton ta yi bayani mai tsaho dangane da tushen faduwarta inda ta bayyana yadda labaran ƙarya a Facebook da Twitter suka taimaka wani bangare na kamfe daga Rasha da kuma masu tsaron ra'ayi. Clinton ta ce zaben shekarar 2016 shine na farko da aka yi amfani da kimiyya da fasaha a matsayin makami a siyasance. Ta ƙara da cewa a da hanya ce kawai ta samun masu kada ƙuri'u amma yanzu ta sauya. Sai kuma jaridar Washington Times jaridar ta rawaito labari mai taken an saka ranar da James Comey zai zauna a gaban kwamitin leken asiri na majalisar dattawa. Tsohon daraktan na hukumar FBI James B. Comey zai ba da bayani a wani buɗaɗɗen zama da za a yi da wasu zaɓaɓɓun 'yan majalisar dattijai na kwamitin leken asiri a ranar 8 ga watan Yuli wanda kwamitin ya sanar a ranar Alhamis. Zaman sauraron da aka daɗe ana jiran kasancewarsa zai baiwa tsohon daraktan damar yin bayani a fili tun bayan korarsa da shugaba Trump ya yi a watan da ya gabata. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
A gaida Nazar yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana.
Mai magana kwamarin Bishir Dauda sabon unguwa ta sana babban magatakar da kungiyar Merit Lake. Ina ganin janyewa da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya cewa janye daga jejeniyar ta shafi kare muhalli. Yayi daidai saboda abinda muka lura cewa yanzu ya kamata kasashen duniya su tunanin tanasu, tsarin tanasu dangane da al'amura daban-daban kamar yadda shugaban kasar Germany Angela Merkel ta ce cewa yanzu America ba abin dogaro bace. So ya kamata da kasashen Turai da sauran kasashen duniya fara tunani ne kun koda yaushe su dinga dogara da America saboda akwai a da can America ta zama ɗan sandan duniya kuma wadda kodo shi ake dogara ita to yanzu ya nuna cewa America ba kasa bace wadda kasashen duniya za su dogara ita ko ta bangaren tallafi ko ta bangaren ta kare muhalli ko ta bangaren samar da tsaro a duniya wannan shine yake nuna.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America sunana Sani Balak dake guru Hausa a jihar Yobe ina jinjina Joseph Musa Dalla da Katsina shugaban alkalin jihar Katsina irin taimakon da yayi da azumin nan ya taimaka wa nakasassu gurago makafi ana saka masa da alkhairi ya raba musu kayan abinci ya wadatar da mutanen duk wani talaka inda a Katsina yake wannan ya samu amfanin shinkafa da sukari to wannan abun alkhairi ne mu ma da zamu samu irin wa'annan ka dinga kamanta irin wa'annan kamar ni jiha ta da nake jihar Yobe da za a dinga samu irin wa'annan ƴan siyasa ko ma'aikatan gwamnati suna kamanta wannan ko ƴan kasuwa wallahi tallahi za a samu a watan azumin nan duk mutumin da ka taimake shi da kayan abinci ka ba shi dare kwaye zara wallahi Allah zai buɗa maka.
Yanzu kuma sai wannan sakon mai taken muhimmancin zaman lafiya.
Misuwana Pastor Abubakar Musa daga Iglesia Ade Kwanne bisa ga dukkan iglesia da ke cikin Kwanne muna muku sallama a cikin sunan Ubangiji Allah mai rahama. Muna ma ƴan uwanmu, uwayenmu kuma kananmu yannanmu fatan alheri bisa ga wannan azumi kuma muna addu'a wannan wata da ana azumi da ya shigo Ramadan muna fatan a yi shi lafiya kuma a ƙara lafiya cikin alherin Allah kuma muna addu'a bare wannan azumi ya kawo mana alheri ya kawo mana zaman lafiya ya kawo kwanciyar hankali muna wannan azumi ya samu kuma karbuwa zuwa ga Allah wanda ya halicce mu Allah wanda ya yi sama da ƙasa muna kuma addu'a dukkan wanda wannan sanadin wannan azumi ya kawo warkar su wa ɗan taswa ga wanda suke buƙatar ɗan taswa muna kuma addu'a kuma ko fatan mu wani azumi ya kawo ci gaba a cikin ƙasa ya kawo albarka a cikin ƙasa ya kawo kuma wadata a cikin ƙasa ta Niger ya kawo kuma kwanciyar hankali a cikin ƙasa ta Niger dukkan ƴan uwa musulmi muna musu fatan alheri kuma muna fatan a ƙare lafiya kuma har lokacin za a ci abincin sallah kuma a ci cikin ƙoshin lafiya cikin farin ciki cikin murna kwanciyar hankali a cikin iyali shine fatan mu bisa ga alherin Allah muna ta so murna bisa ga wani azumi kuma muna musu fatan alheri shine murna muce kuma dole mu tsaya ƴan uwa a fatan alheri su yi lafiya kuma su kare lafiya cikin sunan Ubangiji Allah mai rahama.
Madalla kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe bari mu koma ga giras ta ba mu labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Alhamis Amurka ta kakabawa waɗansu kamfanoni tare da kuma mutane uku takunkumi waɗanda ake hakikanta cewa suna da alaka da ayyukan makamai masu linzami na Koriya ta Arewa bisa ga cewar ma'aikatar kuɗin Amurka. Matakin da aka ɗauka jiya Alhamis zai haramta wa ɗaiɗaikun jama'a da kamfanoni da suka haɗa da kamfanonin ƙasar Rasha yin wata hulɗar kasuwanci da Amurkawan ya kuma hana su amfani da ƙaddarorin da suke da su a nan Amurka. An dauki wannan matakin ne yayin da Amurka take kokarin dakile ayyukan nukiliyan Koriya ta Arewa kuma bayan gwajin makamai masu linzami biyu da kasar ta gudanar makon da ya gabata. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta janye daga yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris da ta shafi sauyin yanayi amma za ta fara tattaunawa domin ko dai ta sake shiga yarjejeniyar ta birnin Paris ko kuma ta sabo yarjejeniyar baki daya bisa sharuɗan da suka dace da Amurka da al'ummarta da kuma masu biyan harajinta.
Masu sauraron mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da fitaya na gabatarwa sai kuma Chibahiro Jiodone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Jan. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.